copie. Ça me tue des faits qui se traitent, tu sais plus qui perd avec la paix. J'espère que la vie de faire. Je donne les mains des gens, je vois le drapeau blanc pour la paix, l'unité. Monde des inversés, monde des prêts des innocents. Un monde des innocents violés, non confinés.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rado barkamu da wannan la'asariya, sunana Sarfil Hashim kuma tare da Aisha Mu'azza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 11 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Amurka ta zarta miliyan 2 a adadin masu dauke da cutar coronavirus. Wani tsohon mai shari'a da aka sa ya binciki matakin ma'aikatar tsaro na wanke tsohon mai baiwa shugaban kasa Michael Flynn shawarar tsaro ya ce gwamnati ta aikata ba daidai ba. A kasar Kenya, ana bukin kawar da alamomi da su tuna mulkin turawan mallaka da masu cikin bayi.
Kan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku cewa zaman lafiya ya fara samuwa bayan wani rikicin kabilanci a Lunguda da Waja dake jihar Adamawa.
Wallahi wurare mu dai halin da ake ciki dai mu da aka kunkuna mana gidaje mun riga mun bar gari mun tafi a makwabtakan garuka da kauyuka mun samu mafaka a hali yanzu.
Haka kuma za a ji cewa wata kungiyar bincike kan kasafin kudin kasashe ta gudanar da wani taro game da binciken da ta yi kasashe 117. Muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ke aikowa ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da maraicin yau. Ga cikakkun labaran duniya. Yanzu haka dai ta tabbata Amurka ta zarta miliyan 2 da adadin masu dauke da cutar coronavirus. Jami'ar James Hopkins da ta wallafa a shafinta na yanar gizo. Amurka na da adadin da aka tabbatar suna dauke da cutar COVID-19 miliyan 2.464. Waɗanda suka mutu sun kai 112,924, inda ta rike matsayinta na ƙasar da ke kan gaba da wannan cutar. Kusan jihohi 21 ne suka samu adadi masu yawa na masu COVID-19 a wannan makon, da yawansu sun fito ne daga jihohin da ke yammaci da kudu maso yammacin kasar da suka hada da New Mexico da Texas da Utah. Hakan ya faru ne daga sassauta dokar hana fita na kwanakin nan ciki har da ranar tunawa da 'yan mazanjiya. Karuwar cutar a baya-bayan nan sun sanya jami'an lafiya a jihar California soke wani bikin raye-raye da wake-wake da nunin zane-zane da aka saba yi duk shekara a watan Oktoba. Bukukuwan an saba yin su ne a watan Afrilun kowane shekara. Sai aka dage yayin da cutar ta fara yaduwa. Masana suna nuna fargabar kada zanga-zangar da aka gudanar a fadin kasar biyo bayan mutuwar dan Amurka nan bakar fata a Minneapolis a hannun 'yan sanda ya dade har ba adadin masu COVID-19. Hotuna sun nuna masu zanga-zangar sun kasance kafada da kafada duk da cewa suna sanye da takunkumin rufe hanci da baki. Duk da haka, jami'an shahararren filin wasan yara na Disneyland a California sun sanar jiya Laraba za a fara matakin farko na bude wurin a ranar 17 ga watan Yuli, wanda daidai da cikar bude wurin shekara 65. Wani tsohon mai shari'a da aka sa ya binciki matakin da ma'aikatar shari'a ta dauka na wanke tsohon mai bada shawara kan tsaro Michael Flynn ya ce ya kamata a kyamincewa da wannan bukata. Kasancewar karara akwai bayyanannen tabbacin amfani da ikon zartas da hukunci ba bisa ka'ida ba. Tsohon mai shari'a John Gleason a jiya Laraba ya ce gwamnati ta aikata ba daidai ba domin amfanar makusancin shugaban kasa. Flynn ya amsa aikata laifi a binciken da Robert Mueller ya gudanar a kan Rasha, inda ya yi wa FBI ƙarya game da tattaunawarsa da jakadan Rasha a Amurka lokacin rantsar da shugaban kasa. Alkali Emmett Sullivan ne ya nada Gleason musamman domin ya yi binciken tsanaki a kan shari'ar, sai dai kuma amincewa da matakin ma'aikatar shari'a na yin watsi da shari'ar wani abu ne da Sullivan kadai ne da kuma mai yiwuwa kotun ɗaukaka ƙara za su yanke shawara ta ƙarshe kan buƙatar watsi da shari'ar. A watan Janairu, Flynn ya gabatar da takardu a kotu don janye amincewa da ya yi cewa ya yi laifi. Yana mai cewa masu gabatar da ƙara na tarayya sun aiwatar da mummunar rashin gaskiya kuma sun karya yarjejeniyar yayin da suka nemi a tsare shi. A kasar Kenya akan yi bikin kawar da alamomin da za su tuna musu mulkin Turawan English na shekaru bayan cire su. Mutum-mutumi wato gungin sarauniyar Ingila Queen Victoria shi ya fi kowanne dadewa tun kafin kasar ta karbi yancin kai daga Ingila a shekara ta 1963. An gutsura kan gunkin ne aka jefar a daji shekara 5 da suka wuce. Bayan da ya shafe sama da shekaru 100 yana tsaye a lambun Jivanji da ke birnin kasar Nairobi. Wani mazaunin Nairobi, Samuel Obiero, ya yi murna da kawar da wannan gunkin yana cewa al'umma ba sa so a tunashe su da batun cinikin bayi da mulkin mallaka da abubuwan da suka danganci haka da kuma azabtarwa. Ya kara da cewa jama'a da yawa sun sha wahala a hannun waɗanda suka mallake su. A duk faɗin duniya ana sauke irin waɗannan gumaka da suke karrama mutanen da ke da tarihin wariyar launin fata da cinikin bayi. Mutuwar George Floyd ɗan Amurka baƙar fata da ya mutu a watan jiya bayan da ɗan sanda farar fata a Minneapolis ya kafa masa gwiwa a wuyansa a na kusan mintuna 9 shi ya daɗa tunzura yin hakan.
Kafin Aisha ta sake damar da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa jihar Adamawa, inda zaman lafiya ya fara samuwa a ƙauyukan Lunguda da Waja biyu bayan wani faɗin ƙabilanci a yankin Gwik da ke kudancin Adamawa. Ibrahim Abdulaziz na ɗauki da wannan rahoton.
Yanzu haka dai, gwamnatin jihar Adamawa Tunima ta kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a garuruwa 11 na yankin karamar hukumar Guyuk da kuma wani bangare na lafiyar Lamurde, sakamakon wannan tashin hankalin da ya auku a tsakanin waɗannan ƙabilu na Lunguda da kuma ƙabilar Waja. Kamar yadda bayanai ma suka tabbatar, rikicin ya taso ne kan takaddamar filayen noma wanda kuma ya ja asarar rayuka da kuma dukiya. Mr. Solomon Kumanga, da ke zama daraktan yan labaran gwamnatin jihar Adamawa, ya ko bai na manufar wannan kafa doka a yanzu.
To an dauki wannan mataki saboda tarzoma da ya barke tsakanin mazaunan yankin, kuma gwamnati ta da wannan matakin don ta tabbatar cewa an kwantar da wannan tashin hankali. In ka lura kwanakin baya an samu tashin hankali a Tino. Kuma gwamnati ta ɗaukar mataki na cikin gaggawa ta tabbatar cewa an kwantar da wannan tarzoma, kuma da yardan Allah an samu zaman lafiya a wannan yankin.
To wai kowane hali al'ummar da rikicin ya shafa ke ciki, ga ma ta bakin wani da yanzu ke gudun hijira sakamakon wannan rikici na Lunguda da Waja.
Wallahi wuraren mu dai halin da ake ciki dai, mu da aka kunkuna mana gidaje, mun riga mun bar gari mun tafi a makwabtakan garuruka da ƙauyuka, mun samu mafaka a hali yanzu.
To su wuraren da abin ya shafa?
Farko dai wuraren da aka wurin da aka fara konewa kafin hargitsi ya tashi, wata anguwa ne a garin Dumnafurti wanda ake je da ita anguwan Tangalila da Lagu, sannan kuma daga baya da daddare rikici kuma sai ya sake tashiwa a sauran makwabtan garuruwa kamar Bosikire, anguwan da ake je da ita Lokos, anguwan Mamsirmi, Zakawan, Dumnafurti, su ne wuraren da ya sake barkewa cikin dare.
Ya ko zuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta ce ta ma kama sama da mutum 30 da ake zargin suna da hannu a wannan tashin-tashina. DSP Suleiman Hanguroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya koyi min ƙarin haske game da halin da ake ciki.
A nan karamar hukumar Guyuka cikin jihar Adamawa, gaskiya an samu baraka tsakanin kabilan Lunguda da kuma Waja, inda aka ɗauki ba daɗi kamar jiya har zuwa daren jiya. Amma cikin matakan da rundunar 'yan sanda suka ɗauka na tura jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma, wani abin an ci nasara, an kawo ƙura ta lafa, an yi iya ƙoƙari a tabbatar da cewa dai hakan nan ba ta wuce ga ƙauyukan da abin ya shafa zuwa wasu ƙauyuka ba.
Kuma da menene fata ko shine Allah ka kashe irin wannan tashin hankali? Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da karin wasu labaran duniya.
Ana sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugabannin addini, jami'an tsaro da masu kananan sana'o'i a yau Alhamis a birnin Dallas, yayin da yake duba yiwuwar daukar matakai akan zanga-zangar da ake yi a fadin kasar da ya biyo bayan mutuwar ba'amurken nan baƙar fata George Floyd. Bayanai daga fadar White House sun nuna cewa za a duba yadda za a warware matsalolin wariya a batutuwan da suka shafi tarihin tattalin arziki, lafiya da shari'a tsakanin al'ummomi a Amurka. Mai magana da yawun fadar White House Kelly McEnany ta sanar da manema labarai a jiya Laraba cewa gaba daya da mahukunta da bangaren shugaban kasa suna duba yiwuwar daukar matakai da nan ba da jimawa ba za su aiwatar. Bukata daya da Trump baya goyon bayanta ita ce canza dokar da take taimakawa baiwa jami'an tsaro kariya daga fuskantar tuhumar cin zarafin jama'a a kotu. Shugaban majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrats na gyaran fuska akan ka'idojin aikin 'yan sanda wanda zai kara bada damar zartar da hukunci akan 'yan sanda. A kafa wata rajista da za a iya bibiyar halin 'yan sandan da suka aikata ba daidai ba domin kawo ƙarshen cin zarafi a fadin kasar. Majalisar dattijai mai rinjayen 'yan Republicans su ma suna aiki akan wata gyarar kana. Ana sa ran kwamitin shari'ar majalisar za ta yi zama a kai a makon gobe. Kwamitin shari'ar majalisar wakilai a jiya ya yi zama inda dan uwan Floyd Filoni ya buƙaci 'yan majalisar su yi dokar da za ta haramta wa 'yan sanda yin amfani da ƙarfin tsiya. Daga ƙarshe, kasuwannin hannayen jari na duniya a yau sun yi ta rikitowa bayan shugaban baitulmanin Amurka ya fidda tsammanin farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar COVID-19 ta kau. Hannayen jari a Tokyo, Hong Kong da Sydney sun tafka babban asara a ƙarshen zangon hada-hadar kasuwanci, inda Nikkei ya yi asarar kaso 2.8%. Hang Seng kuwa ya yi ƙasa da kaso 2.2%, sai S&P da ASX kuma suka yi asarar kaso 3%. A wani wuri a Asia, kamfanin Shanghai Composite ya yi asarar kashi 7%, kamfanin Taiwan SEC kuwa ya rufe da raguwar kashi 1.5%, inda Kospi da ke Seoul kuma ya yi asarar kashi 8%. Kamfanin CSEX da ke Mumbai ya yi asarar kashi 1.8% a hada-hadar kasuwanci da maraici. A can Turai kuma, kamfanin FTSE da ke London ya yi ƙasa da kashi 2.6%, inda CAC 40 da ke Paris ya yi asarar kashi 3%. Sannan hannayen jarin kamfanin DAX da ke Frankfurt ya yi ƙasa da kashi 2.8% a hada-hadar kasuwanci da safiyar yau. Shugaban babban bankin Amurka Jerome Powell a jiya Laraba ya ce babban bankin ya yi hasashen rashin aikin yi zai yi ƙasa a Amurka da kashi 9.3% zuwa ƙarshen shekarar nan. Kana zuwa ƙarshen shekara mai zuwa zai yi ƙasa da kashi 6.5%. Powell ya ce ya kamata mahukunta su ɗau matakan da kai tsaye za su taimaka wa sana'o'i da mutanen da annobar ta shafe su. Kazalika, kasuwar mai ta kasance a cikin rudani a yau Alhamis, inda aka saida danyen mai a Amurka akan dalar Amurka 38.16 kowace ganga, wato yayi ƙasa da maki 3.6, yayin da ake saida danyen man Brent a kasuwar duniya akan dalar Amurka 30.35 kowace ganga, wanda ke nufin yayi ƙasa da maki 3.3. Dukkanin kamfanonin Amurka sun yi ƙasa a hada-hadar kasuwancin hannayen jari, wanda alamu ke nuna cewa kasuwar Wall Street za ta buɗe kasuwanci cikin mummunar yanayi.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, wani rahoton kungiyar bincike kan kasafin kudaden kasashe ta Open Budget Survey ya gano cewa har yanzu ana fama da rashin haske a game da yadda ake aiwatar da kasafin kudaden shekara-shekara a kasashe da dama na nahiyar Afirka, bayan gudanar da wani bincike a kasashe 117 na duniya. A kan kasafin shekarar 2019, lamarin da ya sa kungiyoyin cigaban jama'a shirya wata muhawara domin nazarin dalilan da ke haddasa wannan matsala. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimun Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin sanar da jama'a hanyoyin da ake kashe kudaden da aka yi tanadi domin su, da rashin baiwa 'yan ƙasa damar shiga al'amura a lokacin aiwatar da kasafin kudade, da rufe musu hanyoyin zuba ido don tantance irin wainar da ake toyawa da kudaden ƙasa, na daga cikin muhimman sharuɗan da cibiyar Open Budget Survey ke mai da hankali a kansu wajen tantance ƙoƙarin gwamnatocin duniya akan maganar haske da adalcin aiwatar da kasafin kuɗaɗe Rahoton na shekarar 2019 ya gano wasu kasashen Afirka da suka yi rawar gani, inji Abubakar Ilyasu na kungiyar Rotab.
A duniya yanzu Afirka da Sud ne na biyu. Menene Afirka da Sud take da tahimu a tafannin harkar demokrasiya, inda ba a majin wa da aka kare mulkin wariya, launin hata da sauransu. Kasa kamar Uganda da suke bi a cikin Afirka, da kunga Uganda inda ana zancen demokrasiya ba a zancen Uganda, kunga wanda ake mutane mulkin kama kare. Amma duk da wannan gwamnati ta yarda da lalle kanta yadda ake, ya kamata a sa talaka ya san abin da ake. Aka ce kare ana biki a gidanku, ya ce ya kamata in gani a ƙasa.
Sai dai wannan rahoto ya ayyana kasashen Sahel a sahun waɗanda ke da ƙarancin matakan samar da haske akan maganar aiwatar da kasafin kuɗaɗe, inji jagoran muhawarar da ƙungiyar Alternative Espacito yayin ta shirya Malam Abba Hassan.
Kuma idan aka dibi kasashen da ke kusa da makwabtanmu kamar su Burkina Faso ko Mali, duk wannan sun dara mu. Wato shi Niger ya samu kashi 17 cikin 100. Kirana ya nuna cewa da sauran aiki gaskiya, wanda za a ce ya zo kusa da mu sai a ce kamar caji ne, tunda su suna da kashi 14 cikin 100. Wato wannan yana nuna cewa ba a ba da isasshen haske ga al'umma game da yadda ake tafiyar da kasayin kuɗin ƙasa. Su kuwa al'umman nan, in ana neman wasu lamho ko wasu kuɗaɗen da ake biya saboda sana'ar da ake yi, al'umman nan ita ke biya. Kenan bai kamata ba a ce su masu biyan lamho da sauran tax wanda da su ne ake kasayin kuɗin ƙasa, a ce su ba su da labarin bisa mi ake da wannan kuɗaɗen. Wata kamar adashi ne, kowa ya biya an ba gwamnati dan yayi aiki da wannan adashin dan rayuwa al'umma. Akwai kasashe inda kaman ana ba mutane daman kaman a keɓe hilaye, inda gwamnati ko kuma majalisar dokoki da 'yan ƙasa su zama su tattauna bisa abin da ake yi, saboda shi abin da ake yi dan daɗin al'umma ake yi.
Shekaru sama da 10 kenan cibiyar Open Budget Sabari da wasu ƙungiyoyin ƙasashen yammaci, ciki har da na ƙasar Amurka, ke gudanar da irin wannan bincike na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin cigaban al'ummomin Afirka, domin an karar da gwamnatoci muhimmancin amfani da kasafin kuɗaɗen ƙasa ta hanyar da ta dace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule Mumuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun, ni ce Aisha Tusule dauke da shirin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi, bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Don a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, ku biyo mu.
Masallacin Juma'a an kulle da wayauna, ni ban taɓa gani ba. Zan riƙa yawaita wanke hannu, sannan na sanya takunkumi na koma gida.
To, cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai, haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abin da wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su yi gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka. amma hakan zai rage tunanin daukar cutar ta hanyar taba kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in mika ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su dauka yayin da aka to daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka kakabawa jihohi ko kasashe.
Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yanda su kamata, to ko da yake an ce haka, amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu. Saboda ka sharan da zamu ba mutane shi ne ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su, kaman yanda zamu in muka shi mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira mask, mu tai amfani da shi. Ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane, irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada ka kusa da mutane, wani ba za ka iya kada ka kashi ya ci mutane da yawa, ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka. Domin wannan ciwon da yanda yawanci masu ilimin kimiyya suka ce wannan ciwon na tare da mu, sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi. Amma an ba mu samu waɗannan ba, dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayenmu muna sa su waɗannan mask ɗin nan, sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane, kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa. Don haka dai mu da ikon Allah zai iya karewa, amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko magani da zai warkar da shi ko kuma wani alluran rigakafi.
Kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantina ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa?
To Hajiya, kamar masu kantina, to ya kamata su samu irin wanke hannu na tsafta ko kuma masu samu sabulu da ruwa. In mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga, in ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane, kada mutane su yi kusa-kusa da yawa, kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin, inda ko rinka su rinka sami kamar mutane biyu uku ko hudu a lokaci-lokaci suke shiga, ba kowa ya shiga gabaki daya ba. Mutane kamar uku hudu sun shiga, an kare su sun fita, sai a saki sakamakon hudu biyar ko shida. Kada dai a samu mutane da muka saba a tunkusa a wuri daya. To haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa, amma dole a samu irin ruwan nan ko ruwa da sabulu ma yafi sauki, wanda mutane za su rinka wanke hannunsu kafin shiga, ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani, to shi wannan shi kan taimaka. Kuma in dai mutane na da kokari, in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki, da in dai za su iya sa wannan su ma mask din nan. To Hajiya,
to makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a ba su, domin su ma wurare ne na cinkoso.
Makarantu da wurin ibada, abin da ya kamata a wuraren nan shine, na farko makarantu, ko ne yaro in ya zo zafi da safe za a dauki zafin jikinsa, body temperature kenan da Turanci, sannan a samu su waɗannan abubuwan da ake wanke hannu, tsaftace hannu, sannan a dauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida. Sannan kuma yawanci in za a rage yawan yara a aji, dole a rage yawan yara a aji. Su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka daukan zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin, sannan in mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu, to wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske. Amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer, wanda za a go wanke hannu. Amma shi ma wurin ibada a rage yawan mutane cunkoso da yawa, kamar wurin sallah maybe a raba kamar aiso biyu ko so uku, yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba. Taruwa wuri ɗaya da yawa shi ne mafi wahala, Hajiya.
Okay, tambaya ta ta farko ya fito ne daga mai nasarawa Funtuwa, ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna, wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar COVID-19.
To shi wannan coronavirus na 2019 da aka ce COVID-19, abinda su aka sa masa suna COVID-19 shi ne coronavirus infectious disease na 2019. To wannan cutar da fito ne da shekara na 2019 shi sa ake cewa COVID-19.
To su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa?
To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba, domin in mutum ya kamu da cutar cikin sa kan yi waɗansu ƙwayoyin halitta da ke kare da sake kamu wannan cutar. Amma tun da wannan corona din sabon cuta ne wanda muka ce novel corona, to tabbatar ba, amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba.
To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wani cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus?
To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu. Ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai, saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan.
Tambayar su ta uku ita ce, wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus?
To wannan ba mu tabbatar ba hajiya, amma 80% da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai, so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai. Kuma a cikin waɗannan 20% waɗanda yake tsanani, to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya, suna da suka manyanta, waɗanda garkuwarsu ba su da ƙarfi, wanda su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan waɗanda ba su numfashi sosai, ko kuma a irin waɗanda aka canza masu kamar irin su ƙoda ko su hanta, to duk waɗanda dai garkuwar jikinsu ba shi da ƙarfi, to wannan ciwon na tsanani ƙwarai da gaske. Amma akwai wasu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai.
Shi ko ɗahir Manjos Gobir Sama Rosaria yana tambaya, wai dan Allah, wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa koda kuwa ana sanyi ne?
To mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba, dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa, amma malamin kowane lokaci yana barci kuma yana zufa lokacin sanyi, ya kamata ya je wani likita a duba shi, domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa. Inda sanyi ne, to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa, domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa. Saboda haka malami ya je ya duba, akwai wasu ayyar halitta da jikin na adam da sun canza da yawa, yakan sa mutum ya rinka zufa da sanyi, so ya je wani likita a dube shi.
To likita, a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19? Ana samun sauki kuwa?
Ana samun sauki hajiya. Akwai waɗansu wurare kamar irin su New York, a tsananin ciwon ya rubu kware da gaske. Akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan ƙasan kamar irin su Dakota da sauransu, abin ƙaruwa yake. So abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta, amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan.
To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana, a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
A gaida Aishatu, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon na farko ya fito daga Aminu Piyol, baban Yusra Maraɗi da ke jamhuriyar Niger. Ya ce, assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce, ya Allah ina roƙonka da sunayenka 99, ka kawo mana ƙarshen ɗan bindiga baki ɗaya a ƙasarmu Niger da Najeriya da ma dukkan ƙasashen musulmi na duniya, ɗan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Aisha, matar Usaini Ɗangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce, assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ta ce, dan Allah ku bani dama dan a jajanta al'ummar garin Gubiyo da ke jihar Borno, wanda 'yan Boko Haram suka kai musu hari a ranar Talata da ta gabata, har yayi sanadiyar mutuwar mutane sama da 80 da wasu da dama kuma suka jikata. Da fatan Allah ya kawo mana saukin lamarin. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Hajiya Fatima daga jihar Radifa da ke jamhuriyar Niger. Ta ce, assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ta ce, to al'ummar ƙasar Niger, mu dai mun gani yadda a tajiran ƙasarmu Niger tare da haɗin gwiwar wasu ake mamaye kuɗin talakawa, yayin da har yanzu a jihar Difa da Agadas da Tilabiri mutane na fama da ƙarancin ruwan sha da asibitoci. Dan Allah, dan annabinsa shugaba Muhammad Iso, ka diba wannan labari. Mun gode.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
A yanzu haka dai ta tabbata Amurka ta zarta miliyan 2 da adadin masu dauke da cutar coronavirus a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins da ta wallafa a shafin ta na yanar gizo. Amurka na da adadin da aka tabbatar suna dauke da cutar COVID-19 miliyan 2.464, waɗanda suka mutu sun kai 112,924, inda ta rike matsayinta na ƙasar da take kan gaba da wannan cutar.
Masu raro a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin rahotanni. Za kuma yi zarar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta yana gabatar da shirin, da kuma Julia Discretion wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa.